gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Babbar kotun tarayya Abuja ta bada umarnin karbe iko da wasu kadarori 23 na wucin gadi dake da alaka da tsohon shugaban kwamitin ƴan bashin Najeriya Abdulrashid Maina. Hukumar da ke bin diddigin masu ayyukan almundahana ta ICPC ta ayyana tsohon shugaban kwamitin binciken nan na musamman game da kadarorin gwamnati Obono Obla a matsayin wanda take neman ruwa a Jallo. An yanka ta tashi game da kudirin gwamnatin Kano na shirin bayar da ilimi kyauta a matakin primary da secondary inda ake zargin halin babba da jaka ko kuma dai rijiya tana bada ruwa guga na hanawa daga dai a cikin wannan shiri na kowane gauta Masu sauraro assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan Warano yake muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin ƴan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 ya karin mulkin kasar nan ya bada dama Wata babbar kotun tarayya a Abuja ta bada umarnin a karbe iko da wasu kadarori kimanin 23 na wucin gadi da ke da alaka da tsohon shugaban kwamitin ƴan fansho na Najeriya wato Abdulrashid Maina. Wannan umarni dai ya biyo bayan wata bukata da hukumar EFCC ta shigar gaban kotun tana neman kotun ta bayar da umarnin a karbe iko da dukkanin waɗannan kadarori da suke da alaka da Mainan sai ko bukatar neman kotun ta bada umarni a buga dukkanin waɗannan kadarori a jaridar kasar nan matsayin tallata bukatar da ke akwai ga dukkanin wanda ke da inkarin cewa bata kama mata a mallaka wa gwamnati waɗannan kadarori dindindin ba to ya fito ya kalubalanci wannan tsari a yau din ne dai mai shari'a Fulasha da Ogubanjo wato alƙalin kotun ta yanke hukunci tare da amincewa da dukkanin waɗannan bukatu na EFCC da kuma umartar hukumar da ta dawo kotun ranar 19 ga watan Nuwamba domin dorawa a inda aka tsaya kan wannan shari'a inda dai za a iya tunawa wannan dambarwa ta Abdulrashid Maina ta dade da fara daukar hankali sakamakon shubhar da ake zargi a cikin ta har ma dalilin wasu abubuwa da suka faru cikin ta wasu ke da fasarar cewa wai wannan kare ne babara ba wato dai mai dokar barci ya riga ya buge da gingidi sakamakon zargin da ake wa Mainan ne dai ya kai ga matakin ayyana shi a matsayin wanda ake neman ruwa a Jallo kuma ana cikin farautar sa ne bayan tsawon lokaci da shigar sa layar zana a makonnin baya aka ce ya bayyana a wani masauki dake birnin Abuja shi da wani dan sa bayan dawowar su daga birnin Dubai na hadaddiyar daular Larabawa gabanin hakan ma a shekarun baya duka cikin gwamnatin APC mai ikirari da yaki da cin hanci da rashawa an shiga rudani kan jin labarin Dawo da Abdulrashid Maina din bakin aiki har ma da ƙara masa girma labarin da aka ce bayan zuwan sakon nan shugaban ƙasa ya bada umarnin a gaggauta sake korarsa sannan kuma a bincika yadda aka yi wannan al'amari ya faru ko da yake dai a wancan lokaci cikin wata tattaunawa da aka yi da ministan shari'a kuma Attorney General na tarayyar Najeriya Abubakar Malami San an ji shi yana cewa ayi dawo da Maina bakin aiki babu wani laifi a cikin sa wato dai an bi ka'idojin da suka dace duk da dai wasu na zargin cewa na gwamnati masu gidan rana sun riga sun gilma a tsakani to amma idan ta tabbata babu laifi me yayi zafi da shugaban kasa zai sa a bincika lamarin bayan matakin cewa a sake korar Mainan daga aikin da aka dawo da shi tsawon lokaci da ayyana shi a matsayin wanda ake zargi da wancan laifi na badakalar biliyoyin kudaden ƴan fansho ya abin da ya faru dai a wannan lokaci na gwada cewa ta yiwu da saurar rana a kaba tun daga shi hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa ta nemi wacce bukata a gaban kotu kuma kotun ta amince da karbe iko na wucin gadi da waɗancan kadarori 23 na Mainan kenan tana jika wai da Bahaushe kan ce kibiyar mahaukaci neman amsar waɗannan tambayoyi yasa kowane gauta ya nemi Attorney General kuma ministan shari'a Abubakar Malami San ta wayar hannu sai dai kuma bai sami sukunin amsa kiran mu ba ballantana amsar sakon karta kwana na text da muka aike masa batun yaki da cin hanci da rashawa dai yana ci gaba da daukar sabon salo tare da zuwa da abubuwa masu ban mamaki ko da dai a wajen mabiya gwamnati komai ya riga yayi daidai kuma nan kusa da kikkiawan zaton Najeriya za ta dawo hayyacinta labari da dumudumin sa ma cewa yake tuni hukumar ICPC da ke bin diddigin masu ayyukan almundahana ta ayyana tsohon shugaban kwamitin binciken nan na musamman game da kadarorin gwamnati Okai Ofen Obona Obala a matsayin wanda take neman ruwa a Jallo rahotanni daga hukumar dai yana cewa daukar wannan mataki ya biyo bayan rashin bayyanar Obala din a gabanta da nufin amsa wasu tambayoyi kan zargin da ake masa na sama da fadi da kuma wasu abubuwa masu alaka da cin hanci da rashawa idan da za a iya tunawa tun a 14 ga watan Agustan shekarar da muke ciki ta 2019 Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanar da dakatar da Obla ba tare da wani bata lokaci ba, kuma cikin wasikar da sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya aike masa, ya ce karkashin umarnin mai girma shugaban kasa, wannan dakatarwa ta biyo bayan wancan zargi wanda kuma zai ci gaba da kasancewa dakatacce har zuwa lokacin da ICPC din zata kammala bincike. A bangare guda da shi ma ya shafi sha'anin mulkin da ake yi idan ba a manta ba gwamnatin tarayya ta dade da daukar matakin rufe boda tare da hana shigowa da wasu kayayyaki cikin kasar nan, duka domin kyautata al'amara da kuma dogara da abincin da muke nomawa a cikin gida, wanda shi ma wannan yana cikin manufofi dake shan suka daga wasu bangarorin al'ummar kasa. Ko da cikin tattaunawar gauta da Abubakar Abdullahi wanda ke cikin matasa da suka san harkoki da harkallar kasuwanci a Najeriya, ya ce koda ko wancan mataki an dauke shi da kyakkyawar niyya, to fa akwai buƙatar mahukunta su san irin ƙalubalen da yake tattare da shi.
Farko dai ita shinkafar da muke da buƙata mu a nan gida Najeriya. Waɗannan kamfanonin da muke da su a Najeriya ba za su iya samar da kaso ɗaya bisa biyar na buƙatuwar mu a Najeriya ba, duba da irin kayan aikin da suke da su kamfanonin da kuma irin system din noman da ake yi a Najeriya wanda ya sha bamban da na irin ƙasashen da muke zuwa mu siyo ka. In kai duba da shinkafar nan ta Thailand da ake zuwa a siyo ta, sai ka biya ma proposal invoice sannan za a shuka ta. Ai packaging da komai a kawo ta har Niger, wanda yanzu idan ka je Niger ka juya da canjin kudin Najeriya abinda zaka same ta bai fi naira 10,000 ba, amma a ce ga wanda aka shuka a Najeriya, aka girbe a Najeriya, aka sarrafa, aka komai ana sayar da 10,017 saboda karanci. Kuma waɗannan kamfanonin in za a ninka
maka na maganar karanci, ana maganar kuma abinci ya wadata a Najeriya,
na yawa data ana zaka sai shinkafar Thailand 10,000 in ka je bodan Najeriya zaka zo ka sai Najeriya naira 10,017 ba magana wadata. Kuma in aka tafi haka hakan dai za a yi ta tafiya saboda su kamfanonin ba su shirya, ba su da karfin da za su yi wannan. Ita kanta gwamnati bata san adadin buƙatuwar al'umma ba, wanda shi kamata a fara duba adadin buƙatuwar al'umma, a duba me manoman mu za su iya yi, sannan kuma su a duba cewar ta ina gwamnati ya kamata ta rayu wannan abu. Sannan worst din abin da ya fi worst, dole boda akai a ka'ida cewa za a yi an hana shigowa amma kaya su fita, saboda ƙasashe goma da suke kewaye a Najeriya a Afirka sun dogara ne da kayayyakin Najeriya, mu muna fita mu gani kaso 75% na kayayyakin da suke amfanuwa da su suna samun su ne daga Najeriya, wanda idan sun zo Najeriya an dode Najeriya, kaga kayan mu kanmu nan baya fita.
In haka ne kuwa abin da kake faɗa na cewa abincin ba zai wadace ɗan gida ba wanda ake nomawa zai iya zama ya saba da wannan tunani naka, tun daga shi namu na gidan ba a fitar da shi, kaga dukkanin za a yi amfani da
shi. To ina ishe mu ina za a fitar da shi bayan abin da ake da bukata, gwamnati bata san adadin abin da ake bukata ba, kuma ba za ta iya
nuna ba tun da har dan Najeriya bai fitar da nasa ba, kaga a cikin gida zai amfani da shi, kaga zai wadata kenan.
Kafa kadai zaka fitar, ai akwai kayayyaki na kamfanoni duk da muke amfani da su, abinda ya kama kayan masarufi ne yau da kullum, sabulu, mai da sauransu, wanda duk idan ka fita waje da namu ake amfani yanzu ba a amfani da shi, yanzu a kulle muke. Jihar Kano tana bawo sama da ƙasa 10 kayayyaki, idan aka cika da tafiya aka kasuwancin jihar Kano zai lalace gaba ɗaya, saboda stock din da muke da shi a Kano ya fi karfin yawan adadin al'umma. Dole
mu misali duk wannan kalubale ne wanda kuka yi hasashen sa gabanin waɗannan matakai da yanzu gwamnati take cewa ta dauka.
In dai za a rinka yin abu irin wannan a nemi manoma na gaskiya a san me za su yi, sannan a nemi ƴan kasuwa a jira ayoyinmu.
Ministan gwamnatin tarayyar ma na bangaren noma din manomi ne shi ma,
a magana ta gaskiya bai nuna manomi bane shi, duba da irin abubuwan da suka faru da irin maganar da yi akan abin da ya shafi kayan abinci. Amma ni wannan ba ministan noma nake ganin laifin sa ba, ina ganin laifin gwamnatin jihar Kano, wanda ya kamata ta yi wa manya-manyan ƴan kasuwar jihar Kano zagi zuwa fada shugaban ƙasa, domin a zauna da shugaban ƙasa a bude ma komai a faifai isani. Shugaban ƙasa dan yana son Kano ba zai dage doka a Kano ita kadai ba, amma zai iya lura da irin halin da Kano take ciki, ba da kanan nan yace uwa a nan arewacin Najeriya gaba ɗaya, a duba abin da ya kamata. Yanzu ana magana cewa textile nan da wata uku ko hudu mun fara yin kishin-kishin za a soke shi, wanda wani kamfanoni muke da su a Najeriya wanda za su iya wadata mu da sitirar da muke sa a
ciki. Idan matakan gwamnatin din suka tabbata baka jin noman zai kai wadatuwar da har wannan shinkafar da kake faɗa za ta yi sauki ba samun ta da tsada
ba, da gwamnati take bi ba zai kai ba, saboda ita kanta gwamnati bata san ma me buƙatuwar al'umma ba, sannan bata san su
ba za ta san buƙatuwar ta ba.
To ai wannan ya kamata ta fara yi, in ta tabbatar da buƙatuwar al'umma sai kuma a bada dama a ce an yadda a shigo da daidai kaza din cike gurbin abin da mutane suke nema. Amma waɗannan kamfanonin na gida idan gwamnatin tarayya ta zuba musu ido wannan shinkafar zai sun kai da 40,000 ko 50,000 muna nan da
Abubakar Abdullahi Kana Baro guda cikin matasan ƴan kasuwa da ke bibiyar lamuran siyasar Najeriya. To amma kusan kowane irin al'amari na jagoranci da mulkin al'umma yana da alakar kai tsaye da ayyukan majalisar dokoki. Shin ta ina a wannan gaba za a iya cewa majalisar tana taka rawa musamman kan matsalolin da suka shafi rayuwar talaka a sha'anin mulki? Wannan amsa na cikin cigaban tattaunawar da muka fara kawo muku da Malam Usman A. Aliyu.
Majalisar a cikin legislative agenda din su sun ce za su yi reform din budget, ma'ana yadda tsarin budget yake kaga yanzu ga cikin matsalolin kasafin kuɗi a Najeriya na guda uku da suka fice mana tuwo a ƙwarya kaga akwai kasafin kuɗi na fadin akwai kuma kasafin kuɗin da ake karakaran kuɗin gudanarwa ya fi capital yawa sannan kuma akwai jinkiri wajen shi kansa kasafin kuɗin to a cikin wannan majalisa kaga ta kama hanya wajen gyara yanayin lokacin gyara kasafin kuɗi budget cycle da ake cewa January zuwa December abu na biyu kuma a cikin legislative agenda din su shugaban majalisa ya bada cewa za a san yadda za a yi in ma ma'aikatan nan waɗanda ba su da amfani za a rage su wasu kuma ai commercializing din su domin a koma su daina dorawa rakaran expenditure na wi suna rinjaya capital domin talaka ya samu aikin da zai gani ya taba to wannan abu ne mai kyau sannan kuma suna kokari za a yi dokar da za a hama su rike da mukamman gwamnati fita da ƴaƴan su waje karatu kaga wannan abu ne mai kyau kawai abin da zamu kara musu shine idan sun yi wannan doka an hana su fita waje karatu sannan a hana su saka ƴaƴan su a makarantun kuɗi su koma makarantun gwamnati wannan shi zai sa a maida hankali a gyara makarantun gwamnati kuma ilimin ya gyaru
to daga cikin abin da ya shafi gyara kan wancan abu da ake cewa recurrent expenditure wato bangaren abin da ya shafi kuɗin gudanarwa baka jin matsaloli ne da ya kamata wata kila majalisar masu fa ba ta muhimmanci wanda kuma dole zai iya shafar su tunda su kansu suna cikin duk waɗanda ake antawa duk kuɗaɗe a damin da ya shafi alikan gudanar da mulkin siyasa
eh to su ma kuɗin su kaga ai ana magana akan su in ka lura cewa ai a cikin bayani da shi shugaban yaki da cin hanci da rashawa na committees professor Sage ya gabatarwa shugaban kasa shi ma shugaban kasa ya ce eh zai kalli cost of governance ma'ana kuɗin su waɗannan masu ma'aikatan kamata yayi su ƴan majalisa a wannan finance bill da aka tura na karin haraji kamata yayi su duk masu rike da makaman gwamnati maimakon kai yanzu a matsayin ka na ma'aikaci a caje ka kaso 10 a matsayin albashi as you are to kamata yayi su kuma masu rike da makaman gwamnati a sa musu albashi kaso 30 kaga wannan hanya ce da za a rage wa talaka wannan tsadar kashe kuɗin da ake kuma su majalisa
su ba za su yi kishi wata kila indai wakilin talakan suke yi su ce sun rage wa kansu wannan kuɗaɗe da ake ba su ba
ah indai jama'a sun matsa za a yi mana ma ai sun san jama'a ne suka zabe su kuma wayannan kuɗi fa da ƴan majalisa suke karba yawancin shi a ranin kwas shi kuma ranin kwas da kake ganin shi ba wai doka ne a dokance aka yi shi wadda ta majalisa ba delegated ake kiranta internal ne doka ce ta cikin gida kuma tsari ne na international parliamentary practices duk duniya zaka ga kowace da irin tsarin albashinta abin da ya kamata a ranin kwas din su ringa retire din su ma'ana su ringa account for abin da aka sa su ai shi wannan ranin kwas da ake ba su miliyan 13 da ake magana su ringa taimaka wa ƴan mazabin su da bukatu haka da waye da sauran su to matsalar su suna yin kuɗin da ake bayarwa a watan suna kashe wa mazabin sannan suna account for ma'ana suna ba da dalilin eh sababin kashe kuɗin wannan shine mutane za su mai fada hankali a kansa dan ko an ce wancan za a rage fa ba za ta sauya zani ba kuma su ma ba za su rage wa kansu ba
kamar Usman A Aliyu kenan guda cikin matasa dake nazarin aikin doka da lamuran majalisar a Najeriya a wani tsagin kuma ilimi akan ce shine ginshiki na cigaban kowace irin al'umma wannan watakila yana cikin manyan dalilan da suka sanya gwamnatin Kano daukar wannan al'amari da muhimmanci tare da ayyana karatun primary da secondary a matsayin dole kuma kyauta sai dai kuma a rahotanni sun bayyana cewa al'amarin ya bar baya da kura wato dai akwai matsala wacce za ta iya gurgunta tsarin ma baki daya ko da cikin kalaman Awolu Soja mun ji gabar da yake cewa ko dai rijiya tana bada ruwa guga yana hanawa ko kuma gwamnatin Kacukan ta gaza wanda duka alama ce dake tabbatar da ikirarin sa na baya cewa ilimi kyauta ruman baka ne mai kama da zuƙi ta malle tunda dai gashi har yanzu wasu makarantun ba a fara ba su ko CC a matsayin kuɗin gudanar ruwa ba
ya kamata in ja hankalin mai girma gwamna saboda kaga yazo ya kaddamar da free education abin al'ajabin shine an ce za a yi free education amma kuma an ware wasu ɗan kaɗan daga cikin makarantun da ake da su sun samu kuɗin gudanarwa amma mafi yawan su ina ga ya maka so 75 ko 85 su kuma ba su samu ba ta ina za su iya aiwatar da free education
ta ina ka samu wannan alƙalamin
saboda ya zama wajibi na zama mai bibiya kai kamanta shugaba ne ne kungiya mai fafutukar ƙara haƙƙin matasan Kano dan haka matasan Kano mu ne muke haifa ƴaƴan Kano dan haka idan aka bada free education an taimaki al'ummar Kano amma idan aka hana malamai aka hana iyaye su bada kuɗaɗen gudanarwa kuma aka ƙi a tumo kuɗin gudanarwa an karya ilimin gaba ɗaya za a samu ɗalibai marasa albarka
to amma kai ina kaje yanzu ka tarar ana da matsalar cewa ba a biya kuɗi ba
kawai ina jan hankalin mai girma gwamna idan ya san da wannan matsalar
to ya kashe al'ummar jahar Kano. Idan kuma bai san da wannan matsalar ba, awwal soja ya gaya masa wannan matsalar. Wannan magana ce ta gaskiya muke yi, ba magana ce ta gundarin siyasa ba.
Ka san kuna sa siyasar cikin maganganun ku.
Ai dan siyasa ne ni, shi ma da yabi gofar gwamnati ya to takara siyasa ce. Free education da yake siyasa ce. Idan yayi ta an tribe siyasa. Idan ya kiyaye ta ya lalata tafiyar siyasa.
Sai ka bada misali tunda wata kila magana ce ka hango gyara misali.
Ni makaranta kaza. Ni nayi magana da wasu daga hedimistoci ba wani ma'aikacin gwamnati zan kama sunansa. Abinda nake so gwamnati ta sani akwai matsala a free education jihar Kano.
Ba wai ga iya Awalu soja kade ba, shi ma takwaransa Awalu Dahiru Babadan Bazau guda cikin jagororin gwagwarmaya daga karamar hukumar Dawakin Tufa ya ce abubuwan da wannan gwamnati ke yi game da sha'anin mulki ta kowane bangare ta gaza, kuma tamkar bata wa karamar hukumar su suna ne.
Muna gani ma kamar suna so su bata sunan karamar hukumar Dawakin Tufa ne da rashin abubuwa na ci gaba wanda zai taimaki al'umma a kasa.
Wannan irin abubuwa kenan gwamnatin take da harka fassara shi a matsayin zaba ta sunan karamar hukumar.
Kamar yanda ka sani ne gwamnati na ta tutiya tana magana free education na daga grassroots primary secondary da sauransu, to har yanzu dai abun baya tafiya domin yanzu ka dawo karamar hukumar Dawakin Tufa ka shiga primary da suke karanin hukumomi da mazabin mu za ka ga ba bencina ba kulowa kasa ba rufi ba silin za ka kuma wani wuraren ma kamar irin shabir guda ne ke fana.
Amma malaman dai ai suna koyarwa kuma dalibai suna fahimta ko?
Na malaman ma ba sa iya koyarwa ba ma ni yanzu primary ta ma ta Dambazo ba malami ina ga biyu ne kwata kwata a cikin makarantar nan sai yara da suke zama a kasa. Duk wannan magana da ake ta free education ma akwai makarantun da har yanzu ma zancen da ake ba a kai musu ma kudin da za su ma gudanar da wannan ayyuka na wannan free education din ba, kuma shi ilimin nan shine ginshikin rayuwa. Mun zo mun kafa shi a bijire mai kyau ya zo daga baya ya bijire ya ko daga layi na mai girma jagora an rasa wanda za su dinga bayar shawarwari ma wanda abubuwa za su dinga tafiya yanda ya kamata. Yanzu ka dauki ilimin nan shine gishirin rayuwa duk ya tabarbare an zo ana samu rashin tarbiyya. Mun gina security a Gabasawa, mun gina gyaran tarbiyya a Iru, amma wannan gwamnati saboda bata kishin talakan Kano bata kishin matashin Kano an rufe wannan makaranta.
Wai wadannan abubuwa ne kake alakanta su da laifi har kuma kake ikirarin cewa ana bata karamar hukumar ku ta Dawakin Tufa suna?
A laifi ne mana mai girma domin mu karamar hukumar Dawakin Tufa karamar kuma ce mai daraja da mutane masu daraja a cikin ta. Yanzu ka kalli wuta da ake kunna akan hanya mai girma jagora ya kaddamar abu yana tafiya inda ya kamata, amma su yanzu abin ya zo ya tsaya ba ma a kunna hanya duhu din.
Amma ta ina kake maganan kuma yara marasa tarbiyya da kake cewa ana ƙara samun gurbacewa?
Wato ga yara marasa tarbiyya matasa wanda ba sa kaunar jihar Kano, jiya mun je jagoran ya kaddamar da makaranta wacce matasa zo su gino su abin da ya dace muna dawowa sun zo sun farwa mutanen mu. Wannan ai duk alama ne na rashin daraja da rashin ilimi da bacewar tarbiyya.
Wannan sai da abin ya zo kan sannan kuka san ana da gurbatattun matasa kenan a jihar Kano.
A dama muna ta fada wa gwamnati dan dai masa makusantanta wanda suke ba ta shawara ne ba talakawa ne a gaban su ba kuma ba Dawakin Tufa a gaban su ba. Ina so kuma ne amfani da wannan dama in jaddada murna da mai girma jagoran mu wanda Allah ya bashi shekaru masu albarka ta 63. Allah ya kara masa lafiya, Allah kuma ya shigo mana Abba Kabir Yusuf ya zama gwamnan jihar Kano da yardar Allah.
Madashi Awalu Dahiru Babadan Bazau guda cikin masu hamayya da gwamnatin Ganduje a Kano. Nan gaba kadan za mu leƙa karamar hukumar birnin Kano domin jin ci gaban kalaman da ke fita daga bakunan masu hamayya da nadin Mutar Ishaku Yaka sai da ake hasashen cewa gwamna Ganduje zai yi a matsayin kwamishina cikin kunshin gwamnati ne. Amma kafin nan za mu fara daukar kalaman Malam Sa'idu Lamba wanda ke godiya ga shugaban karamar hukumar Nasarawa Honorable Lamin Sani dangane da bada jarin naira 10,000 ga masu kananan sana'o'i a bakin sakatariya.
Ba za mu iya misalta wannan rana ba domin ta zama mana dole mu dauke ta mu sata a wani kundin tarihi na musamman. Domin a matsayin mu na masu sana'a wannan guri akwai wanda ya kai shekara 30 har da wani abu kamar ni, akwai wanda ya yi 10, akwai wanda ya yi 20, akwai wanda ya yi 2. Babu wani shugaban karamar hukuma wanda ya zo kwatanta mana irin wannan abin sai wannan bawan Allah. Dan haka ne muna kira ga ƴan uwa wanda muka amfana da wannan al'amari, wannan bawan Allah shugaban karamar hukumar da min na bukatar mu taimaka masa da addu'a. Mu yi ta da kanmu da kuɗin mu da duk abin da zamu iya. Kuma ya ku ƴan uwa na muka amfana da wannan abu, mu yi amfani da shi kamar yanda shi shugaban karamar hukumar ya ba mu shawara. Tunda wannan abin ya zama mana misali a karan kanmu, mu ma mu buga wani misali wanda za a ce ai ta dalilin da min na zama ka zama kin zama mun zama. Saboda haka shugaban karamar hukuma kai abin da ake cire ka ba ƙarya bane, aiki a gani a taba a ji Lamin Sani. Wallahi mu muna alfahari da wannan kuma muna yaba maka abu sa haka. Ubangiji Allah ya baka ƙwarin gwiwa da jajircewa inda duk inda ka tsinci kanka a harkar aiki ka kasance da wannan Allah yana bayanka.
Madam Sa'idu Lamba kenan guda cikin matasan da suka amfana da jarin sana'a a bakin sakatariyar karamar hukumar Nasarawa. Yanzu kuwa za mu leka karamar hukumar birnin Kano wadda muka ji Honorable Murtala Dan Dawaki na fayyace shakkun da suke da shi dangane da sunayen da yace ya gani yana yawo a kafafen sada zumunta na zamani mai kunshe da sunayen waɗanda wai gwamnati zai nada a matsayin komishinoni cikin kunshin gwamnatin sa. A cewar Dan Dawaki ya san gwamnati da kansa ba zai yi wa kansa sagegge duwa wajen dauko marasa amfani a kunshin gwamnatin sa ba.
Wannan takarda da take yawo a social media ta sunayen komishinoni kusan guda 20 bace batun Kabul Islam ba zai yi wannan abin. An fada sunayen komishinoni mun ga sunaye sun bayyana kaman guda 3 daga karamar hukumar birni.
Amma social media kace ko?
Social media yawa. Wayannan guda 2 kaman Comrade Muhammad Garba da shi Attorney General Ibrahim Mukhtar sun cancanta masu ilimi ne kuma za su kare martaba ta karamar hukumar birni. Amma wannan kujerar guda 1 muna roƙon gwamnati da a duba a yi balancing tunda gwale mazaba ce ta dan Abdullahi Abbas shugaban jami'a dan sarki jikan sarki ya kamata ayi wani abu a wurin sannan da hala tushen birni mazabar Alhaji Nasir Ali Kwagogi ya kamata shi an yi wani abu a wurin ka duba fage bangaren su ata ka duba goro ka duba Ali Baba sun wahalta wa harkar nan kuma sun fito an yi aiki domin a samu nasara wannan mutumin aka bashi wannan kujera western din ta zai ni a iya tunani na ban ga matsayin da mutare zai iya rike a matsayin commissioner ba
kuma mutaren da kuke cewa a baya kuna roƙa mishi a bashi commissioner kuma yake kuke zuwa da wannan magana
ah to a baya an roƙa masa amma ba a ji a baki na ba ai amma ni ra'ayina daban kuma ni a gani na bi cancanta yi commissioner ba in ma za a bashi commissioner wani iri za a bashi ta kai nake tambaya duk abin da muke yi al'umma muke kalla record din sa kowa ya san ga yanda yake in mai kyau ne in mara kyau ne al'umma su ne shaida
amma ba a kallon wannan kalamai naka kaman siyasa da wata ila dafi da yake a tsakaninku
ba wani dafi mai girma gwamnati in commissioner za a baya guda 3 ba a sheka a baya ba a baya a municipal amma a duba bangaren honorable Sha'ban Sharada a bayar ana nan ne al'umma suke a nan ne za a yi aiki a nan ne za a fitar da kai kunya
to amma shi Sha'ban Sharada aka ji yana roƙawa mutare Ishaq
Sha'ban Sharada ya roƙa mutare Ishaq a baya ne amma mu duk abin da Sha'ban zai yi da yawo mu yake yi kuma mun ce masa a'a mu ba ma goyen bayan wannan abin kuma ba kankan muke ba a'a al'umman ne ba sa so
yanzu kun gamsar da shi cewa za ku zo da wannan ra'ayi
eh mun gaya masa matsayar al'umma kuma shi ma wakilin al'umma ne ya dawo kanta
Honorable Murtala Dan Dawaki kenan jigo a gidan siyasar Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada a karamar hukumar birnin Kano
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da duka na abokan aiki Salisu Baffayo Khalil Chatima Adam Suleiman da Umma Suleiman Ibrahim Isaac dan Uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio Kuriyar Jama'a.